بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متى 30 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2022 shekarar miladiya dan uwa insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin واللفر باب مالمي الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزيك أمالا درهما أوانتن ساتي أنقوى إذن بأمان تابا منانا أتكين كتاب الأمور المنهي عنها لتابن دكي بياني قمد الأمر دي شريعة تهنا ذاكوا متاشي فرقا باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر ما ليت باب لزي بياني غمد كرهنت تبيا دتا كلمي وارد أو خف واحد كوكما تبيا دا خفي ودا دا خفي ونن أبند أكي ساوا دن هوا دوكي galibi huffi ana yin sa ne da fata yana kama da irin takalmin nan da ake ce masa takalmin ruwa idan an sa shi yakan zo kusan har kauri amma shi na fata ne galiban masu hawa doki sukan yi amfani da shi to shi ma yana daukar hukuncin takalmi yadda ba daidai bane shari'a ta hana tafiya da takalmi wadi daya to shi ma huffi idan da mutun zai sa shi ba daidai bane ya tafiya da guda daya ya cire guda daya sai malai ce li ghairi udhrin ba tare da wani uzuri ba malami suka ce abinda ake nufi da uzuri a nan wajen shine kamar mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara kafarsa guda daya ce sakamakon hadari ko wata lalura ko wani abin da yasa kafarsa guda daya ya rasa ta to kaga babu yadda zaka ce masa ya rinka tafiya babu takalmi dole lalura sai da zai sa dauki wari din takalmi ya sa ya rinka amfani da shi wannan babu matsala ko kuma kafar tasa guda ɗaya ba ta buƙatar takalmi saboda ta shanye ko a alal kalla akwai wani ciwo a jikinta da ba zai ba ta dama ta sa takalmi ba an nade ta da bandeji ne ko wani abu makamancin haka to shi ma wannan shari'a ta bashi dama zai iya sa takalmin sawari daya wannan yana ɗaya daga cikin larura da malamai sukan ambata wanda za su ba mutum dama ya sanya takalmi wari daya yayi tafiya da shi malaiti hayya babin zai mana bayani game da karahatul lubsin na'ali wal khuff qa'iman makaruhi ne mutun ya sanya takalmi ko huffi a tsaye li ghairi udhrin shima ba da uzuri ba makaruhi ne shari'a ba ta so idan mutun zai sa takalmi ya sanya shi a tsaye amma wannan ana bayani game da takalmin da yake buƙatuwa da sai kai aiki da hannunka wajen sa shi kaga zaka dauki takalmi kamar sautiki kenan ko amma irin takalmi su kawai da zaka sa kafarka ka jira shi wannan babu bukata a ce sai ka zauna yawa amma takalmin da idan zaka jira shi sai ka dan jira hannunka kai yunkuri mai bi ka wajen sa shi maka abin nan to wannan shari'a ta ce makaruhi ne mutum idan zai sanya shi ya sanya shi a tsaye sai ka zauna idan ka gama sanya shi sai ka tashi ka cigaba da tafiyarka shi ma wannan malai ce li ghairi udhrin ba tare da uzuri ba zamu zo mu ji bayanan da malamai suka yi insha Allah ta'ala karkashin wannan malai ce an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi na farko a cikin wannan babi an karbo shi daga babban sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace la yamshi ahadukum fi na'lin wahidati kada dayanku yayi tafiya a cikin takalmi guda daya liyan'alhuma jami'an annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai sanya takalman nasa guda biyun kafar dama da kafar hagu gaba daya a lokaci guda aw liyakhla'ahuma jami'an ko kuma ya cire duk kafafuwa guda biyun a lokaci guda ya cire kafar dama ya cire kafar hagu ya tafiya da kafarsa haka amma ba daidai bane ya sanya kafar dama kafar hagu babu takalmi ya sanya kafar hagu kafar dama babu takalmi wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kada mutun yi haka wa fi riwayatin wata riwaya ita ce riwaya bukhari wannan riwaya da makaranta ta sama riwayar imam muslim ce wannan riwaya kuma riwayar imam al-bukhari ce yace au liyufihima jami'an ko ya tafiya da kafarsa haka gaba daya shine liyufihima ma'ana tafiya babu takalmi aka ce yamshi hafiyan yayi tafiya kafarsa babu takalmi kenan liyufihima tafiya babu takalmi ma'ana da liyakhla'uhuma da liyufihima dukkanin ma'anarsa daya shine ko dai ya cire takalman nasa ko kuma ya tafiya da kafafuwansa al-ikhtilafi riwayat al-bukhari wa muslim yadda riwayat bukhari da muslim tazo amma dai da ma'anarsu gaba daya ce wannan hadisi yan uwa imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi a cikin ingatattun littafansu malamai suka ce abin da yasa aka na tafiya da takalmi wadi daya kamar yadda Muhammad Allan As-Siddiqi ya kawo a cikin Riyadu Salihin yake cewa lima fihi min at-tashwihi wal muthlati wa mukhalafati al-waqar wa li anna al-munta'ila tasiru arfa'u min al-ukhra fayasiru mashyuhu wa rubama kana sababan li'afarihi yake cewa abin da yasa aka hana tafiya da takalmi wari daya saboda duk lokacin da mutun ya sa takalmi wari daya tsira takalmi wari daya zai wani bambarkai zai zama wani iri za a yi mai wani irin kallo shari'a ku bata so shari'a tana so mutun ya fito tsaf kamar yadda ya kamata a cikin kyakkyawar kama da kyakkyawar kamala to tire takalmi wari daya ya ba wari daya zai sa ya fito wani iri wani bambarkai suka ce kuma zai kasance kafa ɗaya tafi kafa ɗaya tudu kamar yadda kasancewa duk inda kafa ɗaya daga cikin kafafuwan mutum guda biyu hagu da mata ɗan ɗage tafi ɗaya to sai kaga tafiyar mutum ta canza ba haka bane duk inda aka samu matsala mutum ya karye ko ya samu wata larura a cinyarsa ko daga cinya zuwa ƙasa ba a yi gyaran da ya kamata ba kafa ta ɗan ɗage to sai kaga tafiyarsa ta canza sai kaga yana ƙasa yana sama ba tafiyarsa ta ɗabi'a yadda mutum ya saba tafiya ba to sanya takalmi ɗaya a cire ɗaya to sai kaga ɗaya kafar ta yi sama ɗaya kafar ta yi ƙasa malai ce wanda hakan zai iya jawo masa irin tafiyar da zai sa ya faɗi ko abin da ya kama da haka to alaka sai shari'a ta ce kada a sa takalmi wari ɗaya a bar wari ɗaya to alaka in dai mutum yana buƙata sai dai sa takalmin gaba ɗaya ko kuma ya cire gaba ɗaya sai dai idan akwai larura kamar yadda muka yi bayani shine kamar rashin lafiya ko abin da ya kama da haka wannan shari'a ta ba mutum dama babu laifi sai ya tafi sa da takalmi wari daya wa anhu qala wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa idan qata'a shis'u na'li ahadikum annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan hancin takalmin daya daga cikin ku ya tsinke ashis'u shine hancin takalmi inda kake zura kafafuwanka haka dan yatsan ka daya nan sauran kuma su nan to wannan abin da ya raba shine hanci ake ce masa ashis'u hancin takalmi kenan da Hausa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana cikin tafiya sai hancin takalminka guda ɗaya sai ya tsinke yace fala yamshi fil ukhra to kada ka ce bari kai tafiya a cikin dayan hatta yuslihaha har sai ka tsaya ka gyara mara kyan wanda ya tsinke din sannan sai ka sasu gaba ɗaya ka ci gaba da tafiya wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi yan uwa wannan hadisi shi ma yana karantar da mu cewa ba larura bace idan kana cikin tafiya takalmin ka ya tsinke ka dauki ɗayan ka rike shi a hannu ka rinka tafiya da takalmi yawan rike wannan ba larura bace abinda mala yake nufi a cikin babin da yace li ghairi daruratin ba tare da larura ba shine darurar da na ambata kamar karyewa ko kuma rashin kafa wannan shine larura shi yasa a cikin larura ba ku ji na kawo muku idan takalmin ka ya tsinke ba wani zai iya cewa ai takalmi ya tsinke larura ne a'a wannan shari'a bata dauke shi a matsayin larura ba abinda ya kamata shine sai ka dauki takalmin ka kawai mai gyara ya gyara maka idan ya gyara maka sai ka tattara su gaba ɗaya guda biyun sai ka sa amma lokacin da ya tsinke cire wanda yake mai kyan shi ma hada suka rike sai ka tafiyar ka ina fata an fahimta yan uwa idan kai haka shine ka dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi umarnin sa amma ci gaba da tafiyar takalmi wadi daya wannan ba daidai bane kamar yadda malamai suka ambata to anan wajen malamai suka ce tafiya da takalmi abu ne da yake sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda kuma tafiya babu takalmi gaba daya ita ma wani bangare ne na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ya tabbata a cikin sunna wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin lokaci za a ganshi da takalmi a kafa sai yana tafiya da shi zai je unguwa da shi zai zaga garin Madina da shi zai je duk inda zai je wani lokaci kuma sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi babu takalmi yana yawo a cikin unguwa haka kawai ina fata an fahimta to da haka wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi yana tafiyar sa kafarsa babu takalmi a kafarsa wannan ita ma sunna ce ina fata an gane saboda haka a matsayin ka na musulmi mabiyin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin sai a rinka taba irin wannan sunnar a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa idan garinku ko kasarku al'adar ku shine idan aga mutum ba takalmi za a mai wani irin kallo a dauka ko ka dan fara tabuwa ne ko ka dan fara jarewa da sauransu yace to shikenan babu matsala tunda dai abun sunna ne ko gida ne wani lokacin dan zagaye cikin gida da sauransu cire takalmin ka yi tafiyar ka a cikin kafarka sai ka dan baka sunna yace ana so a tattara sunnoni da yawa duk abin da kaji a ce annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yi kokari kai koyi da shi la dace falala ne shi yasa wani hadisi ya tabbata wanda al-Imam Abi Dawud ya fitar da shi da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad nasa a wani daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi tattaki ya tafi har Misra wajen ɗaya daga cikin dan uwansa sahabi shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suna Fudala ibn Ubayd shi Fudala ibn Ubayd a lokacin shine kamar sarki ko mai kula da garin Misra a lokacin wannan sahabi ya je wajen sa bayan ya je ya same shi sun gaisa sai ya ce masa inni lam ati ilayka za'iran yace wai ba na zo wajen ka bane kawai dan na ziyarce ka a'a yace abin da ya kawo ni shine wani hadisi ne da ni da kai muka ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai ni nawa ya kwanta mu shine nake so in zo in tabbatar da shi dan na koma gida ina fata an fahimta shi da kawai abin da ya kawo shi hadisi ne shi ma sahabi ne amma shi hadisin ya samu matsala a kansa ba zai iya kiyaye shi yadda annabi ya gaya musu ba shine kuma ya iya kiyayo ai akwai wanda aka gaya musu hadisin tare shine sai ya tattaki tun daga inda yake tafi hagar misra ya tafi ya je dan ya jiyo hadisin a wajensa to lokacin da ya gaya masa hadisin ya abin da sa shine sai ya ganshi wani irin sai ya ce mali araka shu'fan a me farin na ganka ka buzu budu budu aka ce shu'usan shine kamar ka ga mutum ash'asa ina ba ta amfani mutum bududu kamannin sa ba su da kyau haka kamar yayi budu haka sai ya ce ana ganka haka bududu shine sai ya ce ai abin da yasa ganin haka nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kaffaratul irfah yace abin da yasa ka ganin haka ina sane a matsayin sa na sarki yana masa tambaya ne taya za ai kana shugaba an ganka haka sai ya ce abin da yasa ganin haka saboda ai ka san Musa ban annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu ne almajiran sa na farko kuma ya hana mu yawan kasratul irfa yawan morewa da jin dadi a ce kullun kana cikin morewa kullun kana cikin jin dadi annabi ya ce a rinka dan sirkawa ina fata an fahimta wata ran idan an ci mai kyau wata rana kuma sai a dan taɓa mara kyau ba ana nufin mara kyau mara tsafta ba, a'a mai dadi to da mara dadi, ina ganin hausa za ta fito ko wata rana a ci kaji a sha madara a ci kwai a ci kaza babu laifi, wata rana kuma sai a yi tuwo a ci, amma ko da yaushe a dawwama a cikin cin kaji da sauransu wannan ba laifi bane, amma annabi ya hana irin wannan. Ina ba ta amfani mutane ka fahimci yadda rayuwar take. Haka nan wata rana idan ka sa kaya masu kyau, wata rana sai ka dan sami yadinka daidai gurgurdo dan ya ake sai masa dan kashinir dinka da sauransu sai ka dan sa, idan ka fahimci rayuwar da yadda take. Wata rana idan ka saba tafiya a mota a cikin AC, wata rana sai ka kai tafiya ka kafa. Yace annabi ya hana mu irin rayuwar ta jin dadi, ko da yaushe a cikin jin dadi, yace annabi ya hana mu irin wannan rayuwa. Sai yace to mali araka lahiza alayka, yace tambaya ta bi kuma ya naganka ba ta kalmi kake yawo, to shine sai ya ga masa cewa ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarce mu da wani lokacin mu rinka tafiya akan kafafuwanmu. Shine hadisin da nake so in kawo mana. Annabi sallallahu alaihi wasallam inji Fudala ibn Ubayd radiyallahu anhu ya umarce su su sahabbai da mu gaba daya hannu wani lokacin ka rinka tafiya akan kafarka. To shi sai yana da kyau dabbaka sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa, wani lokaci ka tuba takalminka ka rinka tafiya akan kafafuwa. Ka wani bincike ma da na karanta, wani masani yake cewa ita tafiya akan kafa tana da amfani hatta a gangan jikin mutum da lafiyarsa. Tafiya a kafa ba tare da takalmi ba, yace tana da amfani hatta a gangan jikin mutum da lafiyarsa. Mun kuka ji irin amfanin nukan da ya kawo, za ku yi mamaki. Shi yasa kuma ni na yarda da wannan binciken nasa. So dan ka kalli iyayenmu na ƙauye, me yasa zaka sun fi mu lafiya? Sai ga mutum ya yi shekara 60, shekara 70, amma tafiyar da zai kai da kake dan shekara 30 ba za ka iya ta ba a kafa. Wani lokaci ya gana ga sun yanko gona ko takalmi ba kafarsu tun daga gida suna ta tafiya. Wallahi wannan ba karamin lafiya yake kara musu. Yau ta amma mu da yake ka gayuye mana yawa. Gayuye mana yawa yanzu daga in mutum ya shiga cikin gida akwai takalmin da zai shiga cikin daki da shi. Wani fa in ka ga tare takalmi sai an je bakin gado sai a dan cire shi sai a hau kan gado shikenan. Da an sa ko bakin gado fa akwai takalmin sawa. Idan aka je bakin ban daki kuma da yake ban dakunan galibi yanzu a cikin dakuna suke. Idan aka je bakin ban daki za a shiga ban daki kuma sai a tura takalma, akwai na ban daki kuma sai a shiga da an shigo. Ina fata an fahimta. Turanci kawai an zama turawa gaba daya. To dole ne yan uwa mu rinka a tuno irin waɗannan abubuwan yan uwa muna dabbaka su, saboda na farko suna da alaka da addinin mu na musulunci kai tsaye. In kai shi da niyyar samun lada, in kai shi da niyyar koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa, lada Allah zai baka. Sannan annabi kuma yana da alaka da lafiyarka. Kalli irin yanayin cin abincin mu yanzu, ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in yana cin abinci, yana cin abinci ne da hannunsa, sannan kuma in ya gama yana siɓe hannunsa sallallahu alaihi wasallam, ya tabbata. To amma kaga yanzu da irin waɗannan abubuwan din mun bar su, duk gayuwa mana yawa, cokali akwai, cokali akwai, pop spoon akwai, mai spoon akwai, mai spoon akwai, wuka mutum zai ci abinci sai aje mai cokula kashi uku a hannunsa, akwai wuka, akwai cokali, akwai kaza, akwai kaza, haka a yanka, akwai wanda za a yanka, akwai wanda za a gutsira, akwai wanda za a lakuta, akwai wanda za ka zaga ana ta yi, duk mun zama wasu iri zaka ga. To wani lokaci dan uwa ka aje cokulan nan da Allah, ka sa hannunka ka ci da niyyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya baka ladan. Ka aje cokulan, zan ci abinci ne da hannu saboda ne koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. In ka gama kuma ka dauki hannunka ka sube shi ma yana da lada. Na ga muku lokacin da muka karanta hadisin, wasu daga cikin masu bincike suke cewa wannan tsotse hannun da mutum yake lokacin da yake ci abinci da hannu yana taimakawa wajen digestion din abincin cikinsa sosai, yana taimakawa wajen abincin da ya ci ya narke. Dan ɗaya daga cikin abin da ke jawo cututtuka galibi shine rashin narkewar abinci da wuri a jikin mutum, musamman mutum ya ci abinci, abinci bai narke bai je ya kwanta. Wannan ɗaya daga cikin abin da ke jawo cuta kenan. Suka ce to idan mutum yana tsotse hannunsa yana taimakawa wajen saurin abinci ya digestion a cikinsa. To kun ga duk dama duk abin da kaji an ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, na ga muku cewa ko ka san hikima ko baka san hikima baka aikata. To amma ni na san tabbas hakikacin da kaga annabi yayi, wallahi akwai amfani a cikinsa. Ko ka sani ko baka sani ba, ko ya zo gare ka ko bai zo gare ka ba, ko bincike ya kai gare shi ko bai zo gare shi ba, akwai amfani. Ina fata an fahimta. Duk wannan binciken da ake na turanci da abinci ko kaza a lalubo kaza ai kaza ai kaza, dukkanin su waye yake ba su kokolin binciken wa kuma yake tabbatar da bincike haka ne ko ba haka bane Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ba su damar su wannan binciken su binciko kaza daidai ne kaza ba daidai bane to Allah madaukakin sarki da ba su wannan kullar kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wani binciken sa ba zai haura binciken da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi yasa idan kaji an ce annabi yayi abu kai ma ka aikata shi Allah madaukakin sarki ya samu dace حديثنا أكو إنقوى وأن جابر رضي الله عنه أنكر قودك صحابي جابر أن عبد الله العنساري ألا كارا مسير ده يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أن نبت إرادة أمنتي سأرت بتا أغريشنها يا يهاني أن ينتعل الرجل قائما متن يسن يتاكلمي أتي متن يسن يتاكلمي أتي شين لمن بياني ما لم يسكت سي إدن تاكلمنك ياكسن سي yana buƙatuwa zuwa ga sai kai masa hidima da hannu lokacin da zaka sashi to shine wannan aka karhanta amma idan takalminka kawai zira shi zaka yi kamar sawwaje ne ko slippers ba buƙatar sai ka tsuguna ba buƙatar sai ka miƙa hannu to wannan kancan shafi wannan ba saboda suka ce illar da yasa aka hana sanya takalmi a tsaye shine wajen dago kafarka da haka zai iya taimakawa wajen kai me ka faɗi ka ji ciwo ba haka bane lokacin da ka dago kafarka haka saura kafa guda nawa kasa kenan saura daya dayan nan kuma lalle sai supporting ɗinka sosai ka tsaya da kake ba kuma lokacin da ka dauko ɗayan nan kiki kake kana kokawa kana so ka sa takalmin to za ta iya zamewa ko ɗayan nan ta kasa daukar ka faɗi ko abin da ya kama da haka wasu malamai kuma suka ce kawai da manzar qabih yanayin da mutum zai shiga mummunan yanayi ko mummunan kama lokacin da ya dago ɗin da yake ta kokarin kiki shi sa shari'a ta ce kada yi aka hana shi to alai halin dai duk lokacin da ka sa sakalmi sautiki wanda idan zaka sa shi kana buƙatar ka sa annan ka dan jawo shi ko abin da ya kama da haka abin da yafi dacewa abin da yafi zama daidai shine sai ka samu waje ka zauna sai ka sa shi yawa sai ka samu waje ka zauna sai ka sa shi idan da zamu kaddara zaka sa tsayin baka aikata haramun ba amma ba daidai bane malamai suka ce makaruhi ne eh mukaddara in zaka sa tsayin baka aikata haramun ba amma dai abin da yafi shine ka zauna ka sashi a zaunan shine abin da yafi dan na ko dan saboda koyi da hannun da ko kuma hannuwa da hannun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wannan ya ishe ka samu falala insha Allah ta'ala wannan hadisi rawahu Abu Dawuda al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi bi isnadin hasanin da isnadi wanda yake mai kyau babun nahyi an tarkin nari fil baiti inda an-nawmi wa nahwiha malaiti babin da zai yi bayani game da hani an tarkin nari game da mutum ya bar wuta a kunne fil baiti a cikin gidansa inda naumi lokacin da zai yi bacci wa nahwiha ko makamantan wuta ba ana aka ce makamantan wuta shine duk abin da idan aka bar shi zai iya kona mutum ko kuma yayi bombing ko yayi explosion haka da sauransu irin waɗannan abubuwan duk ba daidai bane mutum ya bar su a cikin gida a kulle wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗe shi ne a lokacin da suna amfani ne da wuta irin ta kunnawa wuta da aka fi sani wuta sosai shine da ita suke haskakawa da ita suke girki da ita suke dukkan wani amfani ma'ana idan za a girki wuta ake kunnawa da ita ko da wani makamancin sa idan za a jiddimi ita ake kunnawa idan za a ga haske ma ita ake kunnawa to sai dai ya danganta ko irin kamar abin da ake cewa a ci balbal ko irin fitilar kwai ko abin da ya kama da haka to amma dai wuta ita suke amfani da ita to amma mu yanzu zaka ga bayanin a ci balbal ma yanzu da wala ko kauye kaje da wala ka ga a ci balbal ko karkara yanzu ka shiga da wahala kaga wata a ci balbal da wahala eh su ma da akwai abubuwan da sun maye musu gurbinta babu ita yanzu sannan zaka ga galibi abinda mu yake haskaka mana abinda yake haskaka mana gidajenmu shine waɗannan irin kwaikwaye ne wannan kwaikwaye ne irin wannan na lantarki wanda suna kiransu da alqindil to galibi su ne suke mu da su muke amfani yanzu to tambayar shine hannun da aka yi na rashin barin wuta a kunne shin ya shafi har irin waɗannan kwaikwaye da muke amfani da su ko kuma ya takaita ne zuwa ga wuta kawai da ake kunnawa shine abin da zamu tambaya insha Allah ta'ala zamu karanta hadisin sai mu ji a abin da ya kunsa Allah madaukakin sarki ya samu dace an ibn umar radiyallahu anhuma hadisi na farko a cikin babin an karbo shi daga sahabi abdullahi dan umar Allah kara musu yarda shi da mahaifinsa ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi qale yace la tatrukun nara fi buyutikum annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku kyale kada ku bar wuta a cikin gidajenku hina tanamuna lokacin da za ku yi bacci muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito duk lokacin da aka kunna wuta za a yi amfani da ita to ayi amfani da ita a gama kafin a kwanta bacci idan za a kwanta bacci to lallai ne a tsaya a kashe wannan wutar wutar girki ce wuta ce da aka kunna dan jin dumi ko makamantanta duk irin wannan wutar lallai ne a tsaya a kashe domin gudun abin da zai je zo shi sa abul abbas al-qurtubi alaihi rahmatullah yake cewa lallai ne ga mutumin da yake a gida shi kadai ne idan ya kunna wuta to lallai ne kafin yayi bacci ya tsaya kashe wannan wutar yace idan mutane sun fi mutum daya a gida mutum biyu ne ko mutum uku to lallai ne ayyana mutum daya ko kuma na karshe wanda yake kwanciya daga karshe ko wanda yake shigowa daga karshe lallai ne ya tsaya ya kashe wannan wutar da aka kunna amma ba daidai bane a kunna wuta kuma a kwanta ayi bacci a batta musamman kun ga wannan hadisi yayi daidai da lokacin da makaranta shi lokacin sanyi ne yanzu galibi gidaje har yanzu wannan al'ada ce da har yanzu ana yi a cikin birni da kauye babu inda aka daina ta shine kunna wuta domin dumama jiki lokacin sanyi ana kunna wuta a Costco ko a ite ko a haka ana yi wani lokaci ma zaka ga kaskon ake dauka gaba daya da wuta da garwashi sai a kai shi cikin daki sai a aje shi sai a kwanta a bacci ba haka bane kaga wannan bai dace ba ya saba umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma daya daga cikin illar kamar yadda zamu zo mu ji shine yana haifar da irin waɗannan gobarbari da ake samu a cikin garuruwan mu kaji an ce kawai da daddare an tashi gobara ta tashi akwai irin waɗannan abubuwan saboda kai kana san kana bacci baka san wanda kake kwanciya da shi a cikin daki ba maybe akwai shedanu maybe akwai bera maybe akwai jaba duk zamu zo mu ji irin rawar da suke takawa wajen kunna wuta da gobara a cikin gidajenmu to shi yasa duk inda wuta take yar dan uwa irin wannan aka sheta baran ga muku hatta irin wuta ta jikin turaren wuta idan zakai bacci ka kunna turaren wuta irin nan tsinke haka to kaje ka samu tsinken naka kashe shi ka sashi abin goka kashe shi ka aje tsinken kawai ka raba shi da garwashi dan wannan abin da kake rena wuta za ta iya fadowa ta dira akan wani yadi ko yankin da zai kama da wuta baka sani ba kana bacci duk abin da yake na wuta ne tunda kaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akau da ita to akau da ita dan uwa wannan muna bayani ne game da wuta tsirara ta yadda muka santa shi muke bayani akai wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi nabi askin babin wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karbo shi daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi min al-layl wani gida ya kole da iyalan gidan da daddare a garin madina ana bacci kawai aka tashi aka ga gobara ta kama ya kole gidan ya kone da dukiyarsu da iyalan haka aka samu asara a cikin garin madina falamma hudisa رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال to da safi shine labari ya iso annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka bashi labari game da sha'anin waɗancan mutane ga abin da ya same su tsakar dare wuta ta tashi ta kona musu gida kala shine sai annabi ya ce inna hadhihi an-nara haqiqa waɗannan wutar da kuke gani waɗannan wutocin da kuke kukkunnawa a cikin gidajen ku kuke amfani da su aduwwul lakum annabi ya ce makiyar ku ce ina fata an gane annabi ya ce wannan wutar da kuke kunnawa to makiyar ku ce fa idza nimtum duk lokacin da ka kunna ta zakai bacci to fa atfi'uha ku yi kokari ku kashe ta wannan umari ne nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wannan wutar da kuke gani makiya ce a gare ku malami suka ce menene a wajhu tashbih din kamancece ne kiyayyar wuta da kuma kiyayyar maki na zahiri suka ce saboda kun ga wuta abace da a zahiri ana amfanuwa da ita ko ba amfanuwa da ita ana amfanuwa da ita ana amfani da wuta da ita ake girki da ita ake dafa-dafe da ita a wani lokaci ake jin dumi idan ka kunna ta ta iya haska maka kaga wani wajen da baka iya ganin su a cikin duhu kaga tana da wani abu na amfani to amma idan ta tashi maka barnafa barnar da za ta yi maka sai yafi wannan amfani da ta yi maka na shekara da shekara don za ta iya halaka ka ba haka ba ne lokaci guda za ta iya halaka ka da astaghfirullah Allah madaukakin sarki ya kiyaye za ta iya halaka iyalan gida gaba ɗayansu ba haka ba ne duka gaba ɗayansu ta halaka su to kaga amfanin da kai da ita na shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ina yake yanzu babu tunda ta halaka ka bai ma bai amfani ba to haka shi ma maki yake shi sa annabi ya kwatanta da wani makiyin tare da kai yake kusa da kai yake maybe ma kana amfanuwa da shi ba haka bane amma ta can karkashin kasa kuma girbe maka kafa yake shi maka dunduniya yake hada baki ake da shi wajen me wajen shatile ka duk wannan amfanin da yake maka idan ya tashi maka illar da zai maka sai tafi wannan amfanin da zai maka dan uwa ba haka bane haka ne da yawa kana tare da wani baka san baya son ka ba baka san makiyin ka bane baka san da shi ake hada dukkanin wani kutun-kutun ba domin a ga bayan ka amma ka bashi amana ka bashi yarda maybe komai naka ma sai ka gaya masa komai naka sai kai da shi da sauransu to amma amfani yake da wannan yana hada abin da zai je korfe ka ta bayan gida to kaga wannan kana amfanuwa da shi maybe to na bangare ma kana dan amfanuwa da shi to na bangare idan ya tashi maka illan nan illar da zai maka zaka ga sai tafi amfani da zai maka me yawa ba haka bane yan uwa to haka illar da wuta take wa mutane a matsayinta na makiya haka makiyin gaske ma yake wa mutum shi sa annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace wannan wutar da kuke gani makiyar ku ce saboda haka duk lokacin da za ku yi bacci to ku kashe ta to anan wajen ya kamata matsaya mu tattauna game da ƙabiyar da na fara kawowa ita ce shin irin wannan wutar da take cikin lantarki ta shiga ciki ko bata shiga ciki ba to shine sai malamai suke cewa menene illa da yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana barin wuta a kunne saboda gudun me gudun gobara haka ne gudun kada ta kona muku gida gudun kada ta yi muku kaza kun ga an samu illa ko ba a samu ba an samu illa ka'idan malaman usul fiqi suka ce kuma duk lokacin da illa take anan a wanze to hukunci yana nan idan akwai illa akwai hukunci amma idza zala al'illatu to zala al-hukm ma'ahu ina fata an fahimta idan hukunci idan illa ta gushe to hukuncin ya gushe tare da ita bari in ba ku misali yanzu wani dalili ne wacce illa ce ta sa addinin musulunci ya ce a haɗe sallah an fahimce ni me yasa addinin musulunci yake cewa a haɗe sallah ba akwai ruwan sama a ciki ba in ana ruwan sama ba a haɗe sallah idan kana cikin halin tafiya kana haɗe sallah ko baka haɗewa wannan shine illar da yasa shari'a ta ce a haɗe sallah to idan ya kasance yanzu ba a cikin halin tafiya kake ba ruwa ake ba akwai illa ko babu ba illa to hukuncin ya gushe kenan dole ne ke sallaka a ciki an fahimce ni yanzu ko saboda haka sai malami suka ce dalilin da yasa aka ce kada a bar wuta a kunne saboda gudun tashin gobara da konewar gida da asarar dukiya da asarar rai suka ce to idan aka samu tabbacin gushewar waccan illan na kona gida to kaga wancan hukuncin ya gushe kenan to irin waɗannan kwaikwaye da muke da su da sauransu za ku ga akwai irin illar da ake jin tsoro a jikin wuta a cikin su ko babu akwai ko babu yanzu in ka bar kwai a kunne zai haɗa ma gobara na'am to ai wannan zaka ga koda da rana ne ko doshi ne akwai wannan illan to malamai dai suka ce ku dauki wannan matsayin ka'ida idan har illar da ta sa aka haramta ko kuma aka hana tunda wasu malamai sun ce makruhi ne aka hana barin wuta a kunne shine kona gida da sauran su to sai ya kasance idan aka rasa illar ta hukuncin maya kuma ana idan wannan kwaikwayin ana da tabbacin akan su ba sa haifar da irin abin da wuta take haifarwa ba to barin su a kunne su kwana wannan ba laifi bane kamar yadda su malamin suka faɗa shi yasa wasu daga cikin malamin suka ce daga cikin dalili ma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa da idan ana barin wuta a kunne irin wuta ta zahiri to bera ko jaba sukan yi amfani da wannan su je su jawo wani tsimma ko wani abu su zo su kona mutane gida hakan ya faru kuwa hadisi ne shi ma ingantacce da Imam al-Bukhari ya fitar da shi amma a cikin littafin sa na Adabul Mufrad hakan al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda amin wata rana annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yana zaune akan shimfada ko da duma ko tabarma ko abin da ya sawaka sai wani bera ya je ja wani tsimma da wuta a jikin sa yazo ya dora shi akan da duma da annabi yake kanta sallallahu alaihi wasallam har sai da kwatankwacin kwandala ko kwatankwacin kwabo ko dirhami kamar yadda yazo a cikin hadisin sai da wajen ya kore sannan sai aka samu aka shauta ina fatan fahimta shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai duk lokacin da za ku yi bacci ku rinka kashe wutar da take gidanku yace fa inna ash-shaytana yadullu mithla hadhihi an hadha ko ala hadha fatuhriqakum yace saboda shedan yana shiryar da yana nuna wa bera ko jaba ya janyo wuta ya zo kona muku gida ina fatan fahimta kun ga abin yana da alaka da me da shedanin wannan lokacin yana da alaka da shedan wani lokaci shedan yakan hada baki su hadin gwiwa su yi collaboration da shi da bera bera ya je jawo tsimma ko abin da ya kamata ka shedan ya shirye da shi ya dauki tsimman da wuta a jiki aje aka inda wuta za ta iya cinyewa sai dai ku tashi ku ga wuta tana ci sai ku ga inda wutar take daban inda kuma wutar ta tashi daban to akwai irin wannan malamai suka ce wannan shi ma illa ne to kaga irin wannan kwaikwayen namu da muke amfani da su da wahala ai bera iya abin din su to alahi halin da yan uwa mu sani cewa su kansu irin wannan kwaikwayen in dai akwai tsoron barin su a kunne ayi bacci za su haifar da matsala to a kashe su shine akwai irin guraren kuma da ana buƙatar a kunna din kamar inda ake buƙatar security ko akwai inda ake buƙatar tsaro wanda idan babu su kuma zai duhu sai marasa gaskiya su rinka yi abin da ba daidai ba ina fata an fahimta to irin wannan haka babu laifin aka bar su a kunne ko amma dai kamar na cikin ɗakin ka ko abin da ya kamata ka wannan babu laifi sai a kashe shi lokacin da mutum zai kwanta yi bacci Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi na uku wanda shine na ƙarshe a cikin babin wa an Jabir bin radiyallahu anhu ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisi an karbo shi daga Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ghatul ina'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ghatul ina'a ku rufe ku lillibe kwanukanku da kwarranku da duk abin da yake mai budaddan baki ne babba sune al-ina da daddare idan za ku yi bacci to ku samu murfi ku sa ku rufe shi idan ba shi da murfi ku samu wani abin da zai iya mamaye shi gaba daya to ku sa a ciki ku rufe shi ba daidai bane barin kabarin kwanukanmu a lokacin da muke bacci shi sa irin wannan abin zaka ga alhamdulillah tarbiya ce ta da ko da kayan wanke wanke da idan aka tara kayan wanke wanke zaka idan za a yi bacci ya ake musu kikife su ake yan uwa sai kaga da ina aka san wannan hadisin to amma ga akwai tarbiya akwai kamantawa wallahi da tana burge ni sosai da sosai ba karatu da yawa amma akwai aiki Allah abubuwa da yawa da zaka ji ana cewa saboda su ba ka ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a ba aya ba hadisi kawai sai aiki aikin da suke yi galibi zaka ga wasu daga ciki da yawa addini ne saboda su idan ka ce musu ayi kaza malam idan malami ya ce musu ayi kaza ba buƙatar su ce malam kawo aya da hadisi kawai inda kai malami ne to sun yadda da kai zuwa su aikata kawai ba haka bane to haka shi sa abubuwa da yawa sai kaga an takura abubuwan wasu khurafat ne wasu abatil ne da sauransu wasu kuma da gaske ne hakan abin yake addini ne addini ne, shi yasa zaka ga har yanzu a gidajen waɗanda suke dattawa da sauransu, idan za a kwanta ba a barin kwanuka a buɗe, kikife su ake saboda wannan. Annabi ya hana idan za a yi bacci a bar kwanuka a buɗe, saboda akwai ƙwari, akwai tsakoki, akwai abubuwa wanda su iya sa mutane baki a cikin abincin, su sa cututtuka masu yaɗuwa, masu cutarwa, a zo a zuba abinci a cikin kwanon a ci ya cutar da mutane. Saboda haka Annabi ya hana wannan. Yace wa auki usiqa, sannan ku daure bakin salka. Alwika'u shine madaurin da ake daure salka da shi. Salka shine mazubin ruwa, ruwa ake zubawa a cikin su amma na fata ne, kamar ka ce buta ce amma ta fata, wanda galibi suna amfani da ita wajen tafiye-tafiyen su da sauransu, suna zuba ruwa a ciki saboda yana dan yin sanyi. To Annabi yace idan za ku yi bacci, ita ma irin wannan salkar sai a yi me, sai a daure ta. Yan sai dake bayani game da me, randuna da ake ajewa inda suke da randa kenan. Idan za a yi bacci kada a bar randa a buɗe, ko inda ake zuba ruwan sha ƴan uwa, lalle ne a samu marfi a rufe gurin, a samu wannan a samu marfi a rufe wannan gurin da ake zuba ruwa. Wa aghliqul abwaba, abu na uku Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sannan ku rufe kofofin. Ma'ana ba daidai bane a rinka barin kofofi a buɗe. Idan za a yi bacci sai a ja kofofi sai a rufe. Wa atfi'us siraja, to wannan shine wanda yake da alaka da hadisin, sannan sai ku kakkashe fitilunku. Ma'ana dai inda wuta take a ci balbal ne, wuta da aka hura dan jin dumi duk sai a kakkashe su. Fa inna ash-shaytana, Annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yace haqiqa shaytan la yakullu siqa'an, baya warware salkar da aka daure ta. Wala yaftahu baban, baya bude kofar da aka rufe ta. Wala yakshifu ina'an, ba kuma ya yaye ƙwaryar da aka samu murfinta aka rufe, ko aka samu wani abu aka rufe shi, duk shaydan baya iya wannan. Fa in lam yajid ahadukum, kai idan ma ɗayan ku yazo ya tarar da ƙwaryarsa ko kwanan gidansa bai samu kwanan da zai rufe shi ba, illa ayya'ridu ala ina'ihi udan, sai ya samu wani kara, idan bai samu ko bai samu kuma sai kara zai iya samu ya gindaya akan kwanan. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa yadhkuru rasmallahi, ya ambaci sunan Allah lokacin da zai gindaya din, falyaf'al, aikata haka. Abin nufi, idan kwanan ka da zaka rufe ba shi da kwano, kuma baka samu abin da zai zama a matsayin ba shi da murfi, bai samu baka samu abin da zai zama to a matsayin murfin da zai rufe mashi ba, to ka samu sanda ko kara sai ka gindaya shi a kai. Kara zai rufe shi gaba daya, ba zai rufe shi ba. Amma sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka gindaya wannan karan, shaydan ba zai iya daukewa ba. Ina fatan fahimta. Shaydan ba zai iya dauke wannan karan ba, kuma zai iya wani tasarrufi da wannan kwanon ko abin da yake ciki ba. Shikenan kayi abin da shari'a ta bukace ka. Daban ai ba wai rufewar ka bane take sawa ka samu kariya. Waye mai bada kariya? Allah madaukakin sarki. Ina fatan fahimta. To shi sa wannan karan ma da zaka gindaya kadai, tunda da umarnin wa kai, da umarnin Allah madaukakin sarki, ga tunda umarnin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarnin wane ne? Umarnin manzon Allah, ba haka bane? Mai yuti'ir rasula faqad me ata Allah, ba haka Allah yace ba? Wanda dai yabi manzon Allah waye bi? Allah madaukakin sarki bi. To idan Annabi yace kai abu kaza kai, wa kai wa biyayya kenan? Allah kai wa biyayya. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya gaya mana illa, sai ya ce fa innal fuwaisaqa, haqiqa al fuwaisaqatu ita ce bera ko ta matan bera, tughrimu ala ahli al baiti baitahum, tana hura wuta ta banka wuta, shine tughrimu, banka wuta ala ahli al baiti baitahum, a bisa iyalan wani gida ta kona musu gidansu, shine bera ya janyo wani lagwani ko wani yadi ko wani tsumma da yake akwai wuta a jikinsa, ya zo ya sanya inda yake mai saurin cin wuta, don gida ya tashi da wutar gaba ɗaya ya cinye. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da shi. Malai ce alfuwaisaqatu, abinda ake nufi da alfuwaisaqatu alfa'aratu shine bira, wa tudrimu, abinda ake nufi da tudrimu shine tahriku, yana konawa, yana banka wuta a gidan. Don kuwa wannan hadisi na ƙarshe, abinda nake so mu fahimta a cikinsa, za ku ga abubuwa ne kamar haka. Na farko, an yi umarni da rufe kwanuka ko kwarra ko duk abin da ake amfani da shi wanda yake mai budaddan baki. Na biyu an yi amfani da me rufe salka ko randuna ko guraren da muke zuba ruwan amfanin mu na sha ko na yau da kullun. Na uku shine an yi amfani da rufe kofofin gida, ka rufe kofar ɗakin ka, ka rufe kofar gidanka, ka rufe duk inda yake daukar ma'anar gurin shigowa, duk a rufe wannan gurin. Sai na hudu shine sai a kashe fitilu da sauransu. To kun ga tun daga na farko har zuwa nan wajen duk ba ambaci mai ba ambatan sunan Allah a ciki ko? Sai a na ƙarshe a me wajen gindaya sanda akan me akan kwananka idan baka samu marfi ba annabi ce take ambaci sunan Allah. To shine babban malami Ibn Daqiq al-Idi alayhi rahmatullah yake cewa wa yahtamilu annahu la yaftahu baban mughlaqan yusamma Allahu alayhi hala ghalqihi awwalan. Yace wannan hadisin abinda zai dauka shine da rufe kofa, da rufe tukunya, da rufe salka, dukansu gaba daya abinda ake nufi shine ka ambaci sunan Allah madaukakin sarki a lokacin rufewar, a lokacin sanya murfin akai ko abin da kama da ka. Dan ba wai rufewar ta kace kamar da na bayani a baya zai abin din ba zai kare ka, ambatan sunan Allah ne. Idan zaka rufe gidanka lokacin da kake sa sakata sai ka ce bismillah. Idan rufe sakatan ne ko rufe kofar ne zai hana shedan shigowa. Menene alakar shedan da kofarka ko katangarka ko gininka? Ba wai shi yace wai ina ruwan biri da gada haka ne, to ina ruwan shedan da wani kofa? Kai ne kake bukatar kofa, idan aka rufe kofa sai ka zo kai taki ciki ciki abin. Amma shedan fa shi iska ce, ina fatan fahimta. Yadda ka san iska ta iya ratsuwa, yanzu misali idan ka rufe ko ina a cikin ɗakin nan ko ina ka rufe shi har winduna gaba ɗaya har kofofi, iska ta shigo ko ba ta shigo ba? To shi ba shi da haka yake dan uwa. Yadda ka san iska ta shigo cikin ɗakin nan ko cikin masallacin nan, to haka wallahi shedan zai kara daya shiga cikin ɗakin, kana ciki baka sani ba. To ashe kaga ba rufe kofar ne zai hana shigowa ba ko? Me zai hana shi shigowa? Ambatan Allah, bismillahin da zaka faɗa, bismillahin da zaka faɗa. Saboda haka koda ba ambaci sunan Allah a sauran ba, duk zaka dauka ka sa musu. Haka lokacin da zaka rufe kwananka kamar yadda na bayani zaka ce bismillah. Idan zaka rufe salkakka zaka ce bismillah. Duk sauran abubuwan da zaka yi gaba ka ce bismillah. Ita ma kashe wutar idan zaka kashe ta ana bukatar ka ce me? Ka ce bismillah. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wannan hadisi kamar yadda muka ji shi Imam Muslim ya fitar da shi. Babun nahyi anit takallufi wa huwa fi'lun wa qawlin ma la maslahata fihi bi mushaqqatin qala Allah ta'ala. Mala yace babun da zai bayani game da at-takalluf. At-takalluf shine dorawa kai abinda mutum ba zai iya ba, ka dorawa kanka abinda yafi karfinka. Wa huwa fi'lun wa qawlun, shi kuma takallufi shine magana ko aiki ma la maslahata fihi, cikin abinda babu wata maslaha a cikin sa. Ka dorawa kanka dole sai ka faɗa abinda baka sani ba, ka dorawa kanka sai ka yi wata magana ta gwaninta ko burge wanda kake faɗa din, takallufi. Wannan duk shari'a ta hana shi. Malai ce wanda mutum zai dorawa kansa wahala a ciki. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki yace qul ma as'alukum alayhi min ajrin. Allah madaukakin sarki yace da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, qul ka gaya musu ya rasulullah ma as'alukum, bana tambayarku alaihi game da wannan addini na musulunci da shari'a da nake isar muku na kawo muku a matsayina na manzo, bana tambaye ku komai min ajarin na lada ko ku biya ni game da wannan aikin da nake yi. Wa ma ana min almutakallifina, kuma ban kasance ɗaya daga cikin masu kallafawa kansu abin da yafi karfin su ba. Duk abin da kuka ji na faɗi Allah madaukakin sarki yake ce na faɗi, bana kirkiro abin da ba a ce na faɗa ba ko abin da ban sani ba na ce dole sai na faɗa. ko ne bayani ta hanyar da dole sai na burge ku ko sai na ƙayatar da ku ko sai na yi abin da yace bana wannan Allah madaukakin sarki yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana baya ɗaya daga cikin masu at-takalluf kallafawa kansa abinda yafi karfin su yan uwa ka'ida shi at-takalluf a komai a tsari na rayuwa da shari'a ba daidai bane shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dorawa rai sai abin da ya san da za ta iya yi to at-takalluf shine abin da ba za ta iya din ba kuma kai kace sai ka kallafawa kanka tun daga yanayin rayuwa abinda baka da shi kace kana da shi ka kallafawa kanka inda baka kai baka ce ka kai kace sai kai abinda baka sani baka ce ka sani sai ka fada abinda ba za ka iya baka ce za ka iya kace sai ka aikata wannan duk shari'a ba ta san sa eh shi sa mai alari yace waya kifa inda amrihi ko yawa mutun ya tsaya inda aka umarce shi kada ya wuce kada kuma ya gaza hadisi na farko an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi abdullahi dan umar dan khattabi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yake cewa nuhina anit takallufi an hada mu game da kallafawa kanmu abinda ba za mu iya ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi na karshe da akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala wa amma suruqin qala an karbo daga masruq masruq dai ne daga cikin daliban babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda yake cewa qala dakhalna ala abdullahi ibn mas'ud yace mun shiga wajen malamin mu abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda fa qala sai yake cewa da mu yana mana wa'azi yana karantar da mu yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane man alima shay'an wanda duk ya san wani abu musamman abin da ke da alaka da addini falyaqul bihi yayi magana da shi ya fade shi duk wanda ya san wani abu to babu lafi zaka sai ka fade shi amma wa man lam ya'lam wanda bai san wani abu kuwa falyaqul Allahu a'lam yace Allah ne masani ina fata an fahimta tambaya ce aka yi maka ka sani sai ka bada amsa gurgurdan sanin ka baka sani ba sai ka ce me wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani wannan kai laifi baka yi laifi ba to abinda Abdullahi dan Mas'ud yake ga mu suke nan yace fa inna min al-ilmi an taqula lima la ya'lamu Allahu a'lam yace hakika yana ɗaya daga cikin ilimi bangare ne na ilimi a kira ka da masani mai tsoron Allah mai tsantseni fadin mutum wallahu a'lam ko Allahu a'lam Allah ne masani wato ya kuwa ku fahimci wannan ba burgewa bane ba ilimi bane ba kuma sanin ya kamata bane a ce wai duk wata tambaya da za a yi maka kai ka sani ina fata an fahimta ba burgewa bane duk abin da za a tambaye ka ce kai ka sani wannan baya ɗaya daga cikin ladabai ma na ɗalibin ilimi wallahi duk mutumin da kaga yana jara'a akan da an yi tambaya ya safe ya bada amsa to wannan wallahi ba mai ilimi bane kun ji hannu muku rantsuwa wallahi ba mai ilimi bane amma in ya san yadda malamai suke harkar su suna jin tsoro matuƙa wajen amsa fatawa ba komai suke amsawa ba sai abin da ya fito fili ƙararra suka san shi zaka samu wani malami ya san abu amma yana da dan wani kaikayi akan sa wallahi sai ya ce wallahu a'lam ko kuma sai na bincika sai na duba ko kuma tambayiwa ne shine wannan dan uwa Abdullahi dan Mas'ud yake bayani cewa duk wanda yake cewa wallahu a'lam ko kuma Allahu a'lam yace wannan ka kira shi malami bangare ne na ilimi shi kansa wannan dan ka'ida shine Allah madaukakin sarki dukkanin mu gaba daya da mutanenmu da aljaninmu duka gaba ɗaya tattara mai cewa ma'uti tun min al-ilmi illa bi qalilan sai babu abinda aka ba mu na ilimi sai dan kadan to wannan dan kadan din kuma haka aka raba aka ba kowa wani ya samu da yawa wani ya samu kadan wani ya samu kaza kowa gurgurdan nasa babu wanda zai ce ya game komai da sani ko akwai shi babu wanda zai ce ya game komai da sani babu shi hatta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana idan aka zo aka mai tambaya sai ya jira wahayi ya sauka sannan yake bada amsa
ina fata an fahimta to waye kuma mu da muka zo a ƙarshen zamani ka take kuma komai ka sani ko kuma kana jin kunya ka ce ai wani bai san abu ka ba to sai me dan ban sani ba yanzu abin da nake karanta ba na sani ba to wani kuma ban sani ba ba haka bane kuma kowa ka same shi haka ne duk karatun mutum duk ilimin sa ya san wani abu bai san shi ba haka ilimi yake yan uwa shi sa babban malami Sufyan bin Uyayna alaihi rahmatullah yake cewa ajsarun nasi al fitya aqalluhum ilman yace duk wanda kaga yafi bugan kirji wajen bada fatawa nan da nan dumdumta da an yi tambaya kama a gama ya tafiye ya fara bada amsa yace wannan yafi kowa karancin ilimi ba mai karatu bane wannan inji Sufyan bin Uyayna ɗaya daga cikin malamai na tabi'ai ce duk wanda kaga yafi bugan kirji shi sa yanzu kaga yadda in kaje yadda ake wa ilimi ake wasan kura da ilimi a irin guraren zaman mu da guraren majalisu da teburin mai shayi da sauransu zaka yi mamaki idan kaje yadda ake amsa tambayoyi kala kala na addini kawai za a cillo ta matsala kaje ana lugugita ta ina gaya maka wancan ya bige ta nan wannan ya make ta nan wajen haka kawai wallahi wani ko kawa idan ka bude masa da yake karanta ba amma ya zama mai fatawa fatawa yake sosai kansa tsaye to shine abin da wannan malamin yake faɗa abin da zai baka mamaki ma shine mutum ne zai zo yana maka tambaya game da wata mas'ala ta ilimi shi bai sani bai taso yazo har wajen kai ki maka tambaya da Allah menene abu kaza da sauransu amma abin mamaki da ka fara masa bayani kuma sai ya tafi bayani sai ya karasa maka wallahi kuwa da ka fara masa bayani ni gargwadon fahimta da shine kaza to ai da ma kaza da kaza sai ya karasa maka to ka sani me yasa ka zo ka sani me yasa ka zo babu ladabi kwata kwata irin waɗannan abubuwa babu ladabi idan ka zo ka samu malamin da zaka yi masa tambaya ta addini idan kai masa tambaya ka to kai shiru ka bashi dama ya baka amsa in ya gama baka amsa abin da ya gama in akwai wani abin da ba gane ba sai kai tambaya ko kuma ƙarin bayani sai kai ƙarin bayani akai amma malami na cikin bayani ka kwace ka ci gaba da fatawa shikenan sai kai kanka da kanka fatawa ka je ka ci gaba da harkokinka kawai Allah ya sa mu dace ɗaya daga cikin manyan malamai Rabi'a ibn Abdurrahman Ar-Ra'i malamin Imam Malik ne malamin Imam Malik ne Allah ya kara masa Allah ya masa rahama yake cewa wala ba'd man yufti hahuna wa hahuna ahqqu bis-sijni min as-sariq yace wallahi da yawa daga cikin masu irin fatawan nan kaje suna jefa fatawa ta ko ina haka yace wallahi su suka fi cancanta da asasa a cikin kurkuku a kulle su sama da barawo sai ya fi cancanta asasa a cikin kurkuku a kulle su sama da barawo Imam Sha'bi Amir ibn Sirahil ibn Sharabil al-Sha'bi ɗaya daga cikin magabata yake cewa la adari nisful ilm fadin ban sani ba yace wannan rabin ilimi ne fadin ban sani ba kadai wannan rabin ilimi ne haka na Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra alaihi rahmatullah yake cewa min fiqhi al-alim ay yaqula la a'lam na daga cikin abin da ke nuna wane faqihi ne ya fahimci addini kaji amma tambaya a wani gurin ya ce ban sani ba wannan alama ce ta cewa wannan mutumin kirki ne malami ne mai tsoron Allah amma wallahi ka guji mutumin da duk tambaya zaka ji ya tafe ina gaya maka ba daidai bane shi sa a matsayin mutum na dalibin ilimi ko mai koyo ko mai karantarwa dole sai ya taka tsantsan abinda ka sani ke bayani akan sa ba ka sai ba shikenan kai shiru amma ba daidai bane a matsayin ka na malami kace komai sai ka shiga ciki tunar da wasu daga cikin yan uwa ɗaliban ilimi suka faɗa kenan sai kaga komai akai a duniya abinda ya shafi likitoci injiniyoyi siyasa menene sai mutum aka fa mai kimara kaje a'udhu billahi minash shaitani zai bayani abinda ya shafe shi da abinda bai shafe shi ba wallahi yan uwa wannan fitina ce abinda ya shafe ka da abinda bai shafe ka ba abinda ka sani kuma abin mamaki irin wani lokaci sai mutum ya bayani kuma daga baya ka gazo yana janye bayaninsa ba daidai bane ka tsaya a matsayinka na malami abinda duk abinda kake so ka bayani akan sa kai bincike sosai akan sa a matsayinka na malami akwai abubuwan da ka sani da yawa wasu ba su sani ba sannan ka sani akwai fannonin da kai ma baka da ilimi akan su fannin likitanci ba fannin ka bane fannin injiniyarinci ba fannin ka bane fannin siyasa ko da da siyasa kowa zai iya shiga akwai abubuwa da wanda baka san su ba wani ne ya sani irin wannan kana so kai bayani akan wani abin da ya faru wani waki da yake faruwa a gari to samu wanda abin ya shafa kai tsaye ya maka bayani a fayyace sai ka fahimta sannan sai kai bayani ala basirati amma a ce duk abin da ya faru mutum sai ya tafi na wallahi wannan matsala ce wa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu مال عبد الله بن مسعود قال الله تعالى الا مدوكين سركي يتي لنبيه ده انبي صلى الله عليه وسلم والما اسالكم عليه من اجر كغيا مسو بانا تمبير كون لادا game da wannan addini na musulunci da nake isar muku wama ana min al mutakallifina sannan ban kasance daga cikin masu kallafa wa kansu abinda ba za su iya ba rawahu al bukhari wannan hadisi imam al bukhari ya fitar da shi kuma akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka fadi daidai yan uwa Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.